أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya uwan muslimi muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce mu ya ba mu lafiya kuma ya ƙara ba mu ikon saki haduwa da ku a cikin wannan darussa masu dimbin muhimmanci wanda muke kokarin sanar da kawunan mu da kuma al'umman mu addinin mu na musulunci idan ban manta ba muna nan cikin bayanin sanin mutum kenan muna so mu yi kokari mu san kawunan mu mu san yadda mutum yake mu san yadda Allah ya bayyana mutum a cikin addinin musulunci mutum wani matsayi ke gare shi a cikin addinin musulunci inda mun ga abubuwa wanda suka kai guda 6 mun kawo cikin abu na 7 da abu na 8 wanda zamu karanta a yau insha Allah ta'ala in ban manta ba abin na 6 wanda ya wuce shine wanda muka ce sakamako wanda yake jiran mutum tun a wannan duniya din kuma da lahira kenan Allah subhanahu wataala da ya shar'anta mamu yin ibada yace mu yi ibadan nan shine jin dadin mu a wannan duniya kuma shine jin dadin mu a lahira ya ba mu sakamako tun a wannan duniya da inda muka bada misali wanda Allah subhanahu wataala yake cewa wanda duk suka yi istighfari ko suka bi Allah kamar da muka misali na alƙarya wata unguwa ko mu ce gari inda ke da ko wasu mutane ba su jin tsoron Allah har Allah yake cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama ba sama kadai ba wal ard amma walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun muka zo inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikr shima anna al arda yarithuha ibadi as salihun wannan kasar da muke gani da duk arzikin da ke cikin ta Allah yace waye wa tanadi sune bayi nagari kenan in har muna so mu dace da wannan baiwa din wanda Allah yayi yayi ma bayin shi tanadi a wannan duniya din to mu kokari mu zamanto daga cikin salihai wannan shine abu na 6 wanda ya gabata sai abu na 7 wanda muna so shi ma mu yi bayanin menene karamci na dan adam ma'ana yana daga cikin matsayi na dan adam a cikin addinin musulunci cewa Allah ya karrama shi inda Allah subhanahu wataala yake cewa walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin kun gani Allah subhanahu wataala yake cewa mun karrama dan adam na girmama dan adam daga cikin halittu kaf wanda Allah subhanahu wataala yayi har mala'iku wanda kullun suna tasbihi kullun suna zikirin Allah ba su da wani aiki sai ibada sai abinda Allah ya ce musu ba su saba ma Allah amma Allah subhanahu wataala bai fada mu cewa ya karrama su ba yana son su yana son duk bayin shi amma wace halitta ce Allah ya zabo yace na karrama ta na girmama ta sai kai dan adam kenan mu sani muna da matsayi a wurin Allah subhanahu wataala mai girma wanda har ya hanga ya karrama mu kuma Allah ya ce ya faddala mu kenan in muka biyo tafsirin wannan aya yana cewa walaqad karramna bani adam kuma mi wa hamalnahum fil barri wal bahr Allah ya ce na dauke su a cikin wannan doran kasa din ma'ana ina daukar su duk inda suke so nayi musu abin da za su hau sai ta yi zuwa ga inda suke so. Abin hawa na daga dabbobi ga su nan? Allah subhanahu wata'ala ya halitta man kawai ba dan komai ba, duk abin da Allah ya yi bisa kan wannan doron ƙasa sai dan kai dan Adam. Kuma ba kawai bisa ƙasa ba, har ma cikin ruwa. Allah ya ce shi ma wa hamalnahum fil barri, ya ce wal bahar. Shikenan Allah ya ce kuma ku saurara ku ji karamcin da nama dan Adam. Wa razaqnahum min at-tayyibat, kuma su ƴaƴan Adam din nan na arzuta su na daga ƴaƴan marmari. Abinda duk muke gani ga su nan wanda muke shukawa, mu ba su ruwa su hito, wa ya halice su? Allah subhanahu wataala. Saboda waye yi su? Saboda mu yayi su. Ku diba wannan baiwa da Allah subhanahu wataala ya mamu, wannan karramawa ne, girmamawa ne. Yanzu mutum da ya kawo ka a gidan shi, gidan cike yake da kaya, ababenci, ababen marmari, wurin kwanci mai kyau, sai ce dukkan wannan abin da kake gani cikin wannan gidan naka ne. Ya za ka tsammanin yadda yake ganin ka a wurin shi, ya ne matsayin shi, ko in ce ya ne matsayin ka a wurin shi. Za ka gane cewa lalle wannan bawa naka, ko kuma wannan mai gida naka wanda ka zo a wurin shi, lalle ya karrama ka, lalle yana son ka. So kuma mai tsanani wanda har ya kai yana iya baka komai na rayuwa gashi nan kai, kai amfani da shi. Kaga kenan kana gane wanda yake son ka ta hanyar karrama ka da yake yi. Wannan ɗabi'a ce ta ɗan Adam, wanda duk yake maka kyauta, yake baka abin da kake so, ka haisan shi, kuma kana ganin lalle yana son ka, kana ganin lalle kana da matsayi a wurin shi. To ina ga a ce ka gano dan uwana cewa Allah subhanahu wataala ya baka matsayi a wurin shi, a wurin Allah subhanahu wataala kai mai matsayi ne mai girma wanda baka sani bane. Kuma Allah ya ce bayan din na mishi wannan, na bashi hada ababen marmari, yace kuma wa faddalnahum ala kathirin, kuma na faddala shi, na daukaka darajar shi akan dukkan komai, duk abin Allah subhanahu wataala. Ga su nan barjat ba su da iyaka, halittu na Allah ga su nan da yawa, ba mu iya kididdige su. Amma Allah ya ce gaba ɗayan su babu aljannu, babu mala'iku, babu duk wata halitta da ka sani wanda ke gaba ga dan Adam. Ku duba Allah yadda yake son mu. Wannan shine abu na bakwai wanda muke son mu yi ishara a kan shi, wanda za mu zo yanzu kenan a cikin abu na takwas wanda muke son makaranci menene inci na dan Adam, wanda shi kankan shi ko shi kadai aka ce Allah subhanahu wataala ya ba bawan shi, lallai ba karamar girmamawa Allah ya ma mutum ba, shine inci. Mana Allah subhanahu wataala bai sa dan Adam ba ya zama bawa na wani dan Adam ko bawa na wata halitta. Wannan ita ma babbar baiwa ce Allah ya ma mutum. Sai dai in har shi bawan, malamanmu suna ishara akan wasu bayanai da suke cewa na'am, bawa na Allah yana taƙaituwa ne kawai a zaman shi na bawa na Allah. Amma in har ya zamanto yana mugun amfani da wannan ƴanci da Allah subhanahu wataala ya bashi, yana cutar mutane ko yana cutar kanshi, alal misali ya kasance kafiri ne shi, baya bauta ma Allah, kuma ba ma wai rashin bauta ma Allah ba, kuma yana taimaka ma wasu bayi na Allah cikin saba ma Allah, kamar da muke ganin kafirai duk yanayin rayuwarsu ya yake, aikinsu kawai saba ma Allah, kuma suna ƙoƙarin taimaka ma al'ummarsu cikin sa'a ma Allah. in shugabanni ne saboda sun mantar da mutane daga san shugabanci sai su ta kokarin yada musu san saba mashi ma'ana san saba ma Allah saboda suna ganin haka nan ne zai sa mutane su yi ta wasanni su yi ta abin da suke so su yi ta sharholiyar su ba za su tunanin mulkin shi ba kamar da kuma za su manta da Allah wannan shi ma bai dame shi ba kinan mutumin da ya samu kanshi irin wannan yanayin ya maida kanshi mai kafirce ma ni'imomi na Allah ya maida kanshi wanda bai damu da ya ceci kanshi ba kuma ya ceci al'ummar shi wannan mutum kaga kenan bai yi amfani da incin da Allah subhanahu wataala ya bashi ba me yasa zamu cewa bai yi amfani da incin da Allah subhanahu wataala ya bashi ba saboda in ka dawo ka kalli wannan bawa din ya zama bawa ne yanzu na shedan dama abu biyu ne in har baka zama bawa na Allah ba to lalle zaka zama bawa na shedan Allah subhanahu wataala yayi tun bayanin haka nan a cikin alqur'ani saboda haka kenan wanda ya zamanto baya bin Allah Allah yace yana bin shedan ne akwai ayoyi da dama duk dake ba cikin wannan mawdu'in muke ba da mun kawo da yawa daga cikin su saboda mu sani cewa tana yawa nan gaba za mu kawo cikin bayani wanda zai zo nan gaba insha Allah yaya mutane suke rike bauta ta shedan su bar ta Allah wannan abin da muke gani kenan duk wanda yake sabo ka sani dan uwana musulmi in har baka bauta ma Allah to ka sani cewa shedan ne kake bauta ma saboda mi saboda shedan ne yake raya maka kai sabo shedan ne yake raya maka kai banna shi yake raya maka kai sata kai dauki dauki kai shaye shaye shan giya yin zina shan kwaya rashin biyayya ga iyaye rashin girmama na gaba zagin mutane ƙarya duk sifofi wanda ba su da kyau shedan shike koyawa mutane daman kuma ya dauki alƙawari zai hallaka mutane tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya fitar da shi daga aljanna saboda haka mun ce ba shine wannan mawdu'in mu ba amma abinda muke son mu gane shine wannan na takwas Allah ya baka inci kada ka yarda shedan yayi wadare ka ka zanki bauta mishi shedan din nan kuma na aljannu ne ko na mutane saboda akwai shedanu daga cikin mutane shi yasa muke neman matsari daga gare su a cikin suratul falaq muna gai min sharri ma khalaq wa min aljinnati wan nas a cikin suratul nas magana cewa akwai shedanu na mutane akwai na aljannu kenan kana iya samun aboki wanda shedan ya riga ya cika zukatan shi ko zuciyar shi da san abubuwa na wasanni na sa'a ma Allah kai ma ya zanki sa maka da kadan kadan har ka koya kaga ka zama bawan shedan kenan saboda haka nan kenan wannan yanci shi kankan shi wata baiwa ce wata karramawa ce Allah subhanahu wataala yayi mu shi yasa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya rike bauta ta kade ta Allah ita ce har yake nuni cewa abin alfahari ne Allah ya kira shi da cewa shi bawan shi ne saboda haka nan manzon Allah yake alfahari da wannan kiran da Allah yayi mishi akan cewa shi bawan shi ne a cikin suratul Isra kenan a takaice muna iya mu fahimci cewa bawa yayi kokari ya zama nawa na Allah Allah kadai zaka zama bawan shi kada ka yarda ka zama bawan wani anan muke takaita wannan darasi din sai darasi na gaba insha Allah subhanahu wataala inda zamu ci gaba zamu dauko bayanin yanzu ita kuma matsayin rayuwa saboda mun kare abubuwa na takwas zamu shiga cikin matsayi na rayuwa a hangin musulunci والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.